Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau za a iya cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya yi wa arzikin dukkanin abubuwan da ake buƙata a ɓangaren muhalli da kuma yanayi don bunƙasa tattalin arzikinta kamar yadda ya kasance a wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Kama daga ruwan da ke shimfiɗe a ƙasa, filin noma, yanayi da kuma albarkar saukan ruwan damina. To sai dai masanin tattalin arziki da alaƙar sa da yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya ce waɗannan ni'imomi kawai ba za su amfanar da ƙasar ba, face sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da yiwuwar hakan.
Na abubuwa da Allah ya ba mu sai mun amfani da su za mu iya samu kanmu mafita mataki na mataki na biyu. Dukkan wanda yake wajibincin al'amarin mutane daga shugabanni wanda ake zaɓa da ƙuri'a da sarakuna waɗanda suke zama sarakuna saboda a matsayinsu na shugabannin al'umma da malamai na addini da malamai na makaranta ya kasance a ware wani lokaci da ko kuma wata rana da duk sanda ka samu wata dama za a ware ranar kula da muhalli wanda za a iya amfani da wannan ranakun domin daɗa tabbatar da muhimmancin kula da muhalli kuma amfani da ƙarfi da kuzari da Allah ya bamu domin yin ayyuka da za su kyautata muhallin, ba kamar yadda yanzu kawai sharar muhallin ake ba a ce ai ƙarshen wata za a yi shara. Kamata ya ce wannan abu a zartar da shi, a ce ƙarshen wata akwai shuka bishiyoyi da ake a makarantu ƙauyuka, mutanen ƙauye kowa ya kasance duk shekara a wani kawo wani tsari, ƙananan hukumomi suna da damar da za su yi a maimakon aikin gina kwalbati da suke da duk kuɗin al'umma, tunda duk kuɗin da aka turo sun ji an gina kwalbati ana ta gine-gine da ba za su amfana wa mutane wani abu. Don haka gwamnati sai ta shigo da kowa waci a yanzu anan ana da zaka samu idan a ce yau gwamnati ta fito bujiro da wani tsari wanda za a ce yau duk shekara kowace jiha ta shuka bishiya miliyan 10. Kaga a arewacin Najeriya idan ka ninka shi zuwa yau jihohi zaka ga Allah da su tubu samar da bishiyoyi yana daɗa kyautata yanayin ƙasa, shine zai dawo da tsarin yadda ƙasa take har a amfana ta ci gaba da amfana wa mutane, wanda idan ba a yi haka ba ga hamada ta to. Wannan shine ɗaya daga cikin abu. Abu na biyu shine kasance daga cikin kuɗin da gwamnati ke kashewa na budget, kamar yadda ake cewa an ware kaza na ilimi, an ware kaza na noma, shi kansa harkar sha'anin muhalli da kula da shi a ware wani kaso na musamman wanda za a rinka amfani da shi. Malamanmu kuɗubobinsu na masallatai da na karatukan su dai yawaita maganganu a kan sha'anin kula da muhimmancin kula da al'umma, wanda na tabbatar mabiya addinin musulunci sun san da wannan kuma musulunci yana goyon bayan wannan kuma yana da tsari a kan irin wannan. Don haka matakin farko shi ne lallai a zaburar da mutane su san muhimmancin yanayi, sannan su kuma san me ya kamata su yi domin kyautata yanayi. Mataki na uku kenan. Na huɗu, wanda duk Allah ya sare masa dama daga cikin masu kuɗi wanda suke da damammaki ko a gwamnati ko a abin nan, kasance ana yawan tattauna waɗannan maganganu da ƙoƙarin fito da tsari wanda zai iya taimaka mana mu ƙoƙarin lallaɓa da dawo da irin yanayin da Allah ya ba mu da.
To na ta ɓangaren kuma a shirin da ya gabata, Dr. Fatima Aliyu Magaji, ɗaya daga cikin matasa jakadun hukumar Great Green Wall da ke da alhakin magance matsalar kwararowar hamada, ta fayyace mana irin darussan da suka ɗauka daga wasu ƙasashen Afirka wanda suka ziyarta, wanda ake fatar zai ingiza sauran matasa daga ƙasashen Afirka da suka kasance cikin wannan tawaga su ma su ɗau matakin shawo kan matsalolin da ke addabar ƙasashensu.
Da muka fara zuwa Senegal, mun fara zuwa Dakar, daga nan sai muka fara tafiya zuwa cikin ƙauyuka muna bi muna ganin aikin da suke yi su a can, da su wannan su ma'aikatan nasu na Greece kuma wannan nasu ƙasa. To daga Dakar sai muka fara zuwa wani wuri ana ce mishi Midu, suna da kusan a ce hectare 675 da suka gyara suka yi restoring, wato sun yi dashin bishiyoyi tun shekara 2008 kusan shekara nawa kenan. So sun samu sun yi dashin bishiyoyi sun girma, mutanen da ke zaune a wurin sun cin ka babban wuri ne sosai, so dole akwai mutane da ke zaune a ciki. Ya zama cewa nan wuri sun sa masu kiwo, masu da makarantu ne na yaransu da kuma irin haka. So dai gaskiya a Senegal abin da muka gani da kuma ya burge mu shine cewa sun sa matasa sosai a cikin harkar shirin da shin bishiyoyinsu. Da muka fara zuwa Dakar mun haɗu da matasa kusan 3,000 da ke aiki kawai na shirin da shin bishiyoyi. So da muka tafi garin da ake ce mu Midu kuma mun sake haɗuwa da kusan mutum 700. so gaba ɗaya dai mutum 10,000 ke aiki a wannan Grace Green wannan Senegal gaskiya shine dai a gani da ya buge mu saboda suna da ƙarfi da za su iya aiki yanzu kuma su maida hankali so sun sa mun gani gaskiya kuma sun maida hankalin su akan aikin kuma suna yi tsakani da Allah da muka je Mauritania kuma abinda muka kula da shi shine kuma su kuma Mauritania sun fi bawa mata ƙarfi dake Mauritania gaskiya ta fi matsalar hamada da fari da sauransu a can saboda shi ne za a ce sahara sosai sai zama shi mata suna da asusu suna da ƙungiyoyinsu da suke da suna yin noma suna gyara ƙasa suna waye ƙasan da aka samu cewa ba a ma iya shuka abu ya girma yanzu sun samu suna cewa ana iya shuka abu ya tashi mun ga abincin da suka shuka da ya girma sun kawo suna sun gwada mana sun saida mana sun ba mu kyauta mun gani da muka je Mali kuma da yake dai akwai matsalar ku da sauransu amma dai mun samu shi ne
Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya mana aran rai za a sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Rabiu Tukur Hassan da Dr. Fatima Aliyu Magaji da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'assalam.